بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أسبر شاب يرغوتر ربيع الآخر هجرة من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دا داري حدود أربعين دي دي دا أشيرين دا بيو غواتن ديسمبر شكرا ملادية تدبو بي دا قوم شاتقوس ونن شيني كاستنا أربعين وكي ونن شيني كاستنا تلاتين دا حدو دا تكنجرين جير كسوسون كراتل تافن كأن والم كسكوريني هو باقا بني بسكا last karatu da muke nawa ne ina rubutawa anan let me check 39 ne yawa 39 ne muke wannan 40 ne wannan shine kaset na 40 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiyah al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wajen fassara nasoshin al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda ke da alaka da as-sifatul khabariyya na Allah madaukakin sarki da kuma bayani akan hukunce-hukuncen al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da abubuwan da ke da alaka da haka. Ibn Taymiyyah muna ta bibiyar sa a inda yake mana warwara da fashin baki akan maganganu da yake daukowa daga littafin Ar-Risalatul Qushairiyya ta Abul Qasim Al-Qushairi rahmatullahi alayhi. A darasin da ya gabata ya fara yi mana magana akan wata magana akan shin wai magana ta zuciye ake wa hukunci ko ta baka ko kuwa dukannin su. A inda muka ji ya kawo mana maganganu kala uku akai wanda yace akwai masu ganin cewa wato magana shine abinda aka danganta shi zuwa ga zuci, abinda mutum ya lissafa a cikin zuciyarsa. Akwai wanda suke ganin magana shine abinda aka furta da baka. Akwai kuma wanda suke ganin sai an hada dubbiyin. A inda yake cewa malaman ilmul kalam da malaman harshen Larabci su ne ke ganin magana abinda ke kan harshe ne, yayin da aka samu kuma wasu daga cikin malaman kaman shi Qushairi din da wasun sa su kuma suke da ra'ayin cewa magana daga zuci ne, yayin da kuma malaman hadisi da mafi yawan a'imma su kuma suka tafi akan hada duka biyun musamman a sa'ad da aka itlaqin lafazin magana. Zamu tashi a inda yake cewa as-sani zance na biyu anna ma'anal kalami alladhi tutabiquhu al-ibara هل هو من جنس العلوم والإرادات أم ليس من هذا الأحسن من هذا الجنس يتي أبو نبيو زنچي نبيو شيني زنچي مغانا دا أكي فتي واندا عبارة ما أنر أبن دا أكي سو أفتا يداتي دا أبن دا كلمومن سكي فتي شن إرون وانن shi ma wani abu ne na ilimi da kuma irada, wato sai mutun ya nufata kuma yana sanar da abin da yake so ya fadi. Am laysa min hadhal jins ko ko bai da wata irada, wato shin kamar radio ne wannan ka kunna shi kawai magana nan da yake ba da san ran shi yake ba, bai da nufin yinta an sa shi ne ko mun gane haka. Cassette kaga magana da yake bai da damar ya tsaya an ba tsaye da shi ba. To haka mutane su ma da suke magana da sauran waɗanda suke ake magana akan su anan, shin su ma suna yin magana ne haka ba da san ransu ba, ba da suna sanar cewa magana suke yi ba, ko ku ba su da wannan kamar da numfashi misali da mutum yake yi ba da san ransu yake yin numfashi ba, ba kuma da san ransu zai fasa yi ba. Allah ne ya sa mishi wata tabi'a ta dole ya numfasa, in ba haka ba zai rayu ba. Ku mun gani randa kuma Allah ya so ya gintse numfashin nan shikenan sai ya gintse shi sai mutun ya mutu. To shin magana ma a gun malaman falsafa suna irin wannan tunanin, shin magana ma wai haka ne ko ba haka ba? Bal huwa haqiqatun ukhra, yace yadda abun yake magana wata mas'ala ce daban wadda ba wannan ba. Tabi'ar da Allah ya saka a cikin mutane wadda ke sa su yi magana da irin wannan salon da suke magana wata dabi'a ce daban ta sha bamban da wannan abin da ake fada. Wa hadha fihi niza'un baina qawa'ifil muntasiba ila sunnah. Wannan maganar akwai musayya, akwai sabani akan ta tsakankanin bangarorin mutane waɗanda suke dangantuwa zuwa ga sunna, wato kungiyoyin da za a ce ahlus sunna ga sunan kala daban-daban, duk da yake suna da bid'o'in su. Anan yana nufin waɗanda suka wannanci Shi'a. Da haka ha Asha'ira da Mu'tazila da Karramiya da waye in an zo irin wannan karabka, duka ana zubo su ne a cikin tawaga ahlus sunna. Duk waɗanda suka yadda da sahabbai, suka yadda da shugabancin waɗannan halifofi guda hudu, to ta wannan fuskar asiyasance ana musu kudin goro a ce ahlus sunna ne fi muqabili Shi'a waɗanda ba su yadda da wannan ba, su yake nufi anan. Wallati laysat muntasiba ilaiha, dama wanda ba sa dangantuwa zuwa ga sunna. Fa fi haula'i wa haula'i man yaqulu bihadha, a cikin wanda suke danganta kansu ga ahlus sunna kaman ash'ariyya din da makamantan su akwai masu fadin wannan. Wa fi haula'i wa haula'i man yaqulu bihadha, kuma a cikin waɗanda ba su ba su ma akwai masu fadin wannan magana. Fatabayyana anna ma dhakarahu al-Junayd min qawli al-qalbi laysa huwa qawlu man yaqulu inna al-kalama huwa al-ma'na al-qa'im bil nafs, yace da haka sai mu gane cewa abinda al-Junayd ya fada wanda shi ya kawo duka wannan tattaunawa cewa zance na zuci ne, to ba magana ce da take nuni zuwa ga ma'anar masu cewa ai maganar Allah da ake cewa Allah yana magana wata ma'ana ce mai zaman kanta, al-ma'na al-qa'im bil nafs, wanda take tare da Allah. Wannan abinda su ash'ariya suke fada in suka zo ta'arifin maganar Allah, to yayi bambanci da abinda shi Junaydu yake fadi. Wa amma qawlu Abil Qasim, maganar shi ko da ya fada shi Abul Qasim yake cewa inna hadha qawlu ahli al-usul bil umum, cewa wannan shine ra'ayin malaman usul gaba daya. Fala khilafa bainan nasi anna awwala man ahdatha hadha al-qawl fi al-islam, mu dai mun sani babu sabani tsakanin malaman tarihi da sauran malamai cewa wanda ya fara kawo magana cewa maganar Allah wani abu ne qa'imun kaza kaza din nan, to shine Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab al-Basri, shine wannan Muhammad ibn Abu Muhammad ibn Kullab shugaban yan kullabiya wanda malami ne ga su Abul Hasan al-Ash'ari. Wattaba'ahu ala zalika Abul Hasan al-Ash'ari wa man nasara tariqatahuma, Abul Hasan al-Ash'ari ya biye mishi akan wannan zance da shi da sauran waɗanda suke taimakawa ko suke goyen bayan irin wannan tafarki nasu. Wa kana su din da Ash'ariya da wato da Ash'ari da Ibn Kullab sun kasance yukhalifanil Mu'tazila, suna saba wa Mu'tazila a wurare da dama. Wa yuwafiqani ahlus sunnati, suna dacewa da ahlus sunna fi jumali usulis sunna, a cikin tattaruwan maganganu da suke yi akan aqida, maganganun su da dama sun dace da na ahlus sunna, sun saba wa na Mu'tazila. Walakin li taqsirihi ma fi ilmi sunna, amma saboda karancin goge wasu a cikin ilimi na aqida ahlus sunna. Wa taslimuhuma lil mu'tazila usulan fasida, da kuma suka yadda da wasu ka'idoji na mu'tazila wanda ka'idoji ne mabarnata. Sara fi mawadi'a min qawlihima mawadi'a fiha min qawlil mu'tazila ma khalafa bihi sunna, sai aka samu a cikin maganganun Abul Hasan al-Ash'ari da maganganun Muhammad ibn Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Kullab sun sabawa maganganun su da dama a wurare daban-daban, sun sabawa wato maganganun ahlus sunna, sun biyo maganganun Mu'tazila, sun saba ahlus sunna. Abul Hasan al-Ash'ari har bayan ya bar mu'tazilanci ya dawo ahlus sunna, akwai ragowar matsaloli da ya samu wanda sun riga sun narke a cikin tunaninsa, wanda ko da al-Ibana ka karanta littafin shi kusan na ƙarshe kenan zaka tara akwai irin wannan sarƙaƙiya. Daga ciki akwai ƙoƙarin yin ihtijaji da irin wannan laukaniyat, da kuma wasu abubuwan ko da ya yadda da su fil jumla, idan ya zo bayani sai kaga bayanin baya nuna cewa ya san su. Shine abin da malai yake nuni a nan cewa akwai wuraren da suka samu matsala saboda karancin gogewar su a sunna. Mutum ne ya shekara 40 yana mu'tazilanci kuma rana daya ya dawo sunna, bai yiwa a ce abin da ya kware a can cikin shekaru 40 ya iya kwarewa a wajen raddin sa cikin yan shekaru 2 ko 3, musamman tunda kuma karatun ma da yayi nazari ne yayi da kansa ba tare da ya samu gogayya da malamai ba. Akwai wadanda ya nemi su karantar da shi ko su bashi ma abin nan wato fawaidu na ilmomin sunna, suka kyamace shi ma suka kore shi cewa a'a ba su ma yarda da shi ba, kamar shi Abul Hasan al-Ash'ari. To da haka sai zama akwai wannan sauran annakiya ta mu'tazilanci a cikin maganganun su, shine yake cewa an samu wurare da dama a cikin maganganun su inda suka dace da zancen mu'tazila suka saba wa ahlus sunna, wa in kana lam yuwafiq al-mu'tazila mutlaqan, didda yake ba a saki haka basu yarda da mu'tazila ba. وهذه المسألة wannan qadiyya wato mas'alatu haddil kalam, mas'ala dangane da ta'arifi, bayani akan me ake nufi da al kalam. Kad ankaraha alaihi ma jami'u tawa'if al muslimina, wannan ta'arifin da suka yi na al kalam su asha'ira da kullabiya, to daukacin malamai da suke dangantuwa zuwa ga musulunci sun musu inkarin shi, hatta al fuqaha wal usuliyun, hatta malaman fiqhu da usuli sun yi wannan inkarin. Wal musannifuna fi usul al fiqhi ala madhhabi abi hanifata wa malik wa shafi'i wa ahmada, malaman da suka yi rubuce rubuce a cikin usul al fiqhi daga mazhabobi daban-daban, sawa'un hanafiya ne su ko malikiya ne ko shafi'iyya ko hanabila, dukkanin su yadhkuruna al kalama wa anwa'ahu, za ka ga suna ambaton magana game da zance da nau'o'in sa a cikin littafan su na usul al fiqhi. Min al-amri, za su ce akwai umarni, wal nahyi akwai hani, wal khabar akwai kuma labari. A cikin maganganu da suke cikin alqur'ani akwai umarni akwai hani akwai abin nan wato kissoshi shine labarin, kuma fi amin al-ami wal khas, kuma sukan yi bayani akan abin da ke cikin zantuttukan na magana wadda take budaddiya, wal khas da magana wadda aka yi ta musamman ko aka rage fadinta. Wa anna sighata dakhilatun fi musamma dhalika inda jami'i firaq al-umma, da kuma cewa sigh wato yadda ake tsara zance, kaman umarni din, sigha ta umarni, sigha ta hani, sigha ta kaza, sigha ta rantsuwa, wadanda akwai kalmomi ko harufa sanannu da ake amfani da su don nuni zuwa ga wannan, da kuma wato sigha din shine ma'aunin kalma da ake amfani da shi don gane wannan umarni ne, wannan hani ne, wannan fi'ili madhi ne, wannan fi'ili mudari'i ne, duk wannan siga tana cikin abin da ake cema wato zance din a gun dukkanin malaman bangarori da dama, usuliyha sawa'un malaman usulul fiqh ne, wa faqihha da malaman fiqh, wa muhaddithiha da malaman hadisi, wa sufiyha da malaman sufaye, dukkanin su illa inda haula'i, in banda wadancin su kullabiya da asha'ira. Fa kaifa yubafu hadha alqawl ila ahli alusul umuman wa itlaqan, to muka gane cewa dukkanin malamai sun yi inkari ma kullabiya da asha'ira, wannan zancen ta ya zaka ce zancen nan wai a danganta shi ga dukkanin malaman usulu gaba daya, shine ishara zuwa ga kuskuren zancen. Thumma min al'ajabi, yace da gaskiya abin mamaki kuma ila yau, qawlu abil qasimi an ahli alusul, Abul Qasim al-Qushayri yace wai daga malaman usulu cewa huwal ma'ana alladhi qama bil qalbi, cewa zance shine wannan ma'ana da ta tsayu a cikin zuciya, min ma'ana al-amri wan nahyi wal khabari wal istikhbar, na abin da ke bayuwa zuwa ga umarni da hani da bada labari da tambaya, yace wai wannan shine abin da malaman usulu suke nufi idan suka ce al-kalam. ومعلوم ان الامر والنهي والاستخبار والخبر والاستخبار انواع الكلام, mun sani cewa da umarni da hani cewa yi ko bari kaza, da bayar da labari shine al-khabar, da istikhbari shine tambaya, tabbas mun san cewa nau'o'in magana ne su. Wal jinsu yanqasimu ila anwa'i, jinsi na irin wannan yana rarrabuwa zuwa ga nau'o'i da suke da alaka da shi. Wasmuhu sadiqun ala kulli naw'in min al-anwa', idan aka raba abu zuwa nau'i nau'i, wato muna da abu guda ɗaya sai muka rarraba shi, to kowane sashi yana ɗaukan sunan wannan abu. Idan muna da abu jinsi guda, to kowanne nau'i a cikin jinsin yana daukan sunan shi. Ma'ana misali yanda kana da masara, akwai ja, akwai fara, akwai yar kaza, kowace ta daukan wannan sunan. Hakan ka dauki shinkafa, kaga jinsi ne na abinci ko? Da aka da shinkafa yar kasar waje da yan Najeriya da tatu da wanda aka bari ta da wanda kowace ta daukan sunan shinkafa. To haka gashi misali yace kamar idza qasamnal hayawan ila tayrin wa dawab. Idan muka ce dabba haiwan halitta mai rai a ce akwai tsayir akwai masu tashi wa dawab da masu tafiya da kafar su a ƙasa ya ummuhuma sunan haiwan ya hado duka waɗannan sunan haiwan shine jinsin nasu sunan kuma tsayir da dawab su kuma nau'o'i ne na jinsin dake na abin da ke haduwa ya bada wancan jinsin waysduqu ismuhu ala kulli minhuma sunan haiwan ya hukan da'ir ya hukan dabba fayjibu an yakuna haddul kalami wasmuhu sadiqan ala anwa'i dan haka in muka ce al kalam kaga jinsi ne na wani abu to yana da anwa'u wato rassa akan wannan jinsin to wajibi ne zama kowanne reshi yana amsa wannan sunan min al amri ya zama umarni ya amsa sunan abin da ake kira da suna kalam wan nahi haka wajibi ne hani shi ma ya amsa sunan al kalam wal khabari hakanan baya da labari shi ma ya amsa sunan al-kalam wal istikhbar hakanan kuma tambaya ita ma ta amsa sunan al-kalam wa in kana al-kalamu laysa illa mujarradul ma'ana koda ko da gaske ne abinda suka faɗa zance din ba wanda aka furta bane tunanin da ke cikin zuciya ne fadil anwa'u laysat illa mujarradul ma'ana to sai da muke nan waɗannan abubuwan to su ma kawai tunani ne ba aiki bane kenan kaga tarifin nan sai ya wargaje fa idza qala idan suka ce ان الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الامر والنهي والخبر والاستكبار zance shine abinda ya tsaye a zuciya na tunani game da umarni ko hani ko bai da labari ko neman labari kana karja alal ma'ana alladhi lil amri ghayra al amr to sai da ma abinda yake sunan shi umarni bai zama umarni ba dan abinda ke cikin zuciya bai a gane cewa an yi umarni da shi wa hadha yutabiqu qawl ahli sunnati la yutabiqu qawluhu wannan ya dace da magana ahlus sunna bai dace da magana shi ba sune suke cewa magana tana cikin zuciya kuma sai an furta ta bal kana haqu an yaqula kamata yace al ma'ana alladhi qama bil qalbi min al amri wan nahi la min ma'ana al amri wan nahi yace zance shine abinda ya miƙe a zuciya na umarni ba ma'ana umarni ba abinda ya miƙe a zuciya na hani ba ma'anar hani ba lakinnahu takallama fil amri wan nahi wal khabari wal istikbar amma sai yayi magana akan umarni yayi magana akan hani yayi magana akan bada labari da neman labari bai magana akan ma'anar su ba abinda yake nufi bambanci tsakanin ma'anar shine wato tunanin dake cikin zuciya shine ma'ana shi kuma asalin zancen shine abinda aka furta to tunda yace a zuci yake magana yace a zuci ne magana take to a zuci dai ba a magana sai dai ma'anar magana ta tsaye a zuciya wato shirin yin magana shine ke cikin zuciya amma ba a yin magana da zuciya wani ya fahimce ta fa amma fil kalami fatakallama fihi bima talaqahu an ulaika al mutakallima ibn taymiya yace da kuma kushairi yazo yin zance akan al kalam sai ya ta magana irin wanda ya anso daga gun malaman ilmul kalam alladhina ahsanu fi mawadi'a kathira wanda zancen da suka yi akan al kalam sun faɗi maganganu masu kyau a wurare da dama waraddu fiha waraddu biha ala almu'tazilati wa ghairihi kuma wadannan maganganu su masu kyau sun yi amfani da su sun mai da martani ga mu'tazila da wasunsu wa asa'u fi mawadi'a kuma sun yi shirme sun karkace sun munanta magana a wasu wurare khalafu biha sunna wanda suka saba wa sunna wa in kanu muta'awwilin ko da yake da ta'awili suka saba wa sunna wallahu yaghfiru li jami'il mu'minina wal mu'minat Allah muke roƙo ya gafarta wa dukkan mu'minai maza da mata kurakuransu da mu da su gaba daya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana mu da ƴan uwan mu da suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kar ka sanya ya zama akwai wani gilli wata kyama ko kiyayya tsakanin mu da mu'minai ya Allah kai mai tausayi ne kai mai rahama ne ya ciki da wannan addu'a daga cikin alqur'ani mai girma to ya ga magana kenan akan wannan tattaunawa da ya dauko mai tsayi akan mas'ala amma sai sake mata gaba yace fasdun وفي الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ثم رجع إليها فوجدها تسبح بحسن فقال لها يجد أشكن حديث بخاري دا مسلم دا جويرية بنت الحارث ابن أبي درار المستلقية كنا وانا اي رجز كما تمن زن الله صلى الله عليه وسلم وتترس أشكرا تهم سنباي هجرا بسادن كما في إنغنشي wadda ya ce ga wani shugaba na al'ummarsa sune ibnul mustalaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki da su a shekara ta 5 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka kashe mijinta a wannan yaki wanda ake cewa yawmul muraisiya aka kama ta a cikin bayi ta fada cikin rabon wani sahabi shine Thabit ibn Qais ibn Shammas wannan sahabin nan da yake da cin zanzana wanda mata suke kishi din nan kamar da hadisi ya zo a cikin Abu Dawud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan aljanna ne radiyallahu anhu a sanadiyar haka tazo ya mata mukataba cewa ta bada fansar kanta tazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace ni ce wance yar wani baba na shine shugaban wannan tawaga da kuka yaka na fada cikin bauta wanda aka bashi ni ya ce na kawo kudi ya yanta ni shine nazo ka taimaka mini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata bana nuna miki abin da ya faka haka alheri ba tace ina so ce to zan aure ki tace ta yadda sai manzo Allah ya ce to shikenan na aure ki to shikenan da sahabbai suka waye gari aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shikenan dai sai suka yanta gaba daya bayin da suke hannunsu waɗanda suke danginta har Aisha take cewa ban taba ganin mace wadda ta kai wato albarka ga al'ummata kaman wannan matar ba mara'aitu kuma a alam ra'atan a'zamu barakatan liqaumiha minha kamar yadda yabo a cikin abin nan kissar al-Imam Ibn Sa'd al-Basri ya fitar da riwaya sahihiya wacce take nuni zuwa daga ba zuwa ga cewa daga baya mahaifinta da yaji labarin abin da ya faru ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yata tafi karfin bauta ka bani yata yace ai baba baiwa bace yakka zaman aure take yace idan da haka dai ban yadda ba yace to shikenan gata nan na baka zabi in tana son ku tafi da ita yace mata ki zo mu tafi ce na zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban mace ce mai albarka kwarai da gaske Allah ya kara mata yarda juwairiya kenan da sunanta kamar yadda aka ce barra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna zuwa juwairiya to ta bada labarin cewa wata rana bayan sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a ɗakin ta ya yi sallar asuba ya dawo sai ya fita sai ya fitar da ta tana fawaja da tusabbihu bi hasan ya same ta tana tasbihi da hasan wannan lafazin nah bi hasan bai zo a cikin sahihul bukhari ba cewa tana tasbihi da tsakon kwami tana dai an ce da tana yin tasbihi tun daga gari ya waye ma'ana tun da aka yi sallar asuba har lokacin da yake yin sallar walaha ba ta tashi ba tana ta tasbihi lafazin imamu an-nasa'i shine kibo da bayani akan bi hasan da shi da abu dawuda kuma ƙari ne wanda yake shazi bai tabbata ba wasu na amfani da shi wajen tabbatar da cewa ana iya yin tasbihi ta fuskar amfani da wani abin kirge kamar carbi ko makamancin sa wannan ba hujja bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tasbihin sa ne da ɗan yatsunsa kamar yadda Bukhari ya rawaito da Muslim cewa yana kulla tasbihi da ɗan yatsu ya aqidu at-tasbiha bi anamili da gefen yatsunsa yana lankwashe su yana kirgawa to wannan shine asali game da tasbihi innama an samu wasu daga cikin magabata mu ji wannan kamar Abu Huraira wanda Ibn Abi Shayba ya rawaito riwayarsa da wani wanda ba shi ba cewa sukan idan za su yi tasbihi da yawa kamar Abu Huraira yana yin istighfari a rana aka ce yana yin 15,000 mafi karanci to yakan zauna yana da wasu ƴaƴan dabino da ya tara a cikin masallacin da yake wannan tasbihin da su yake kirgawa idan ya gama anan yake barin su ana yake barin su idan ya gama baya yawo da shi ko ya rata ya a wuya ba ma yi da igiya ko mun gane wasu cikin sahabbai kuma suka kyamaci wannan abun kwarai sune kamar Ibn Mas'ud wanda kamar yadda ila yau dai Ibn Abi Shayba ya ruwaito da wasu malamai kamar Baihaqi a cikin abin nan Shu'abul Iman da abin nan Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Layla cewa shi yana ma hanawa da waccan kissa wadda take shahararriya wanda ya fitar da wasu wani muqaddimi na raba musu dariƙa mun karanta ta a baya nan yana cewa ku ce kaza yace me zai hana ku kirga zanubanku na lamunce muku Allah ba zai cuce ku akan lada ba sai kun dinga wai sanin me balance ɗinku ba, ba bankin GT ne ko First Bank ko, dan sai sai wawushe ma kuɗi ba su bane ko kuma MTN, sai kane kana duba credit ɗinka nawa ne, ba ba haka bane wannan babu matsala ko. To dan haka sai wasu malamai suka ga inda bukata, idan da bukata mutum zai iya amfani da wani abu na kirgi, amma ba wai carbi ya zama wani abu na riya ko na nuni zuwa ga nuwa sa addini ne ko kuma irin tafarki kaza muke bi, a mai wasu alamomi da tutoci a kirkiro mai hadisi iri daban-daban, hasali ko suna bayi da shi a Larabci har zuwa shekara 100 na farkon musulunci zuwa bayan karni na uku bayi da suna, babu kalma mai sunan as-subha a Larabci. Karanta littafin Bakar Abdullahi Abu Zaid, as-subha tarihuha wa ahkamuha. Dan haka asari tasbihi ana yin shi ne da yatsu, dan haka kai da yatsu shi yafi, domin shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda ba zai iya ba shine ya halasta yayi amfani da wani abu na kirgi a inda aka ce a kirga mu kiyaye, wanda watakila saboda tsufa ko kuma tsabar rashin iya lissafi ya kasa lissafawa, wanda kuma na jin kadan ne mutanen da ba su iya lissafa iya tasbihi, inda ne sunna ne wanda baka samun wani ya wuce 100 70 ne 100 30 15 33 duk ba sa wuce haka, zaka yi kirga shi a natsi, kuma wannan zai taimaka maka wajen ka yi shi a natsi, kaka dinga yi da gaggawa yadda bakinka baya furta kalmomin daidai. Almuhim wannan mata ta ci gaba da watan tasbihi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je wani bukatunsa sai ya dawo, fa qala laha, sai ya ganta tana yin wannan tasbihi sai ya ce mata ma zilti mundhir yaumi, baki gushe ba tun da garin Allah ya waye kina nan kiyata tasbihin nan? Qalat na'am, tace kwarai kuwa. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, bayan ki ni ko na fadi wasu kalmomi guda hudu, wato jumloli guda hudu. Salasa marratin, na faɗe su kafa uku. Law wuzinat bima qultihinna, da za a auna su da ma'aunin abin da kika faɗa. Mundul yawm lawazanatunna, da nawa sun rinjaye naki a nauyi. Ga abin da ya faɗa din, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi zinata arshihi, subhanallahi rida nafsihi, subhanallahi madada kalimatihi. A zahiri kamar Ibn Taymiyyah ya kawo wannan hadisi ne kamar yadda ya saba daga haddasa, ba kwafo shi yayi ba, domin lafazin babu maimaita subhana subhana din, yazo ne da subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida arshihi wa zinata arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi, ko subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi, haka ne ni ma nayi kongoba kan bayo ko. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, na'am haka yake a cikin riwayar al-Imam al-Bukhari daga ita wannan mata Juwairiya da kuma Muslim ya ruwaito shi da sauran malamai, baya ga Bukhari da Muslim Ibn Khuzaimah ya fitar da shi a cikin kitabut tauhid, haka Ibn Manda, haka mun ambaci riwayar al-Imam an-Nasa'i, haka Tirmidhi, haka Ibn Majah, haka al-Imam Ahmad, dukkanin su sun ruwaito shi. A Sheikhul Albani ya takhrijin sa da dukkan lafuza mabambantan a cikin as-sahiha lambar hadisi na 2156. Wannan hadisi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ina cewa subhanallahi wa bihamdihi, tsarki ya tabbata ga Allah da godiya ga Allah, zinata arshihi, iya nauyin ko kuma gwargwadan, akwai maganganu game da meye ma zinata da riba da midada meye musu nasba, ana kaddara ko dai a ce bi zinati arshihi ko miqdara zinati arshihi, sai zama saboda an share mudafun sai mudafu ilaihi din ya tsaya matsayinsa, ko kuma ya zama alal abin nan ne, wato tamiz ne adadi, wato subhanallahi adada zinata arshihi au iya nauyin al arshinsa, wallahu alam dai ko me dai ake nufi ba shine almuhim anan ba. Sannan kuma riba nafsihi, iya abinda Allah yake so, wanda riba nafsihi kuma kaga ghaimun qat'i, domin Allah ya dada abu to baya fasa yadda da shi. Al-Imam Suyuti ya da littafi musamman da ya dan sharhin wannan hadisin, ir risala haka kankanuwa tana cikin wato abin nan din shi Al-Hawili Al-Fatawi. Wa midada kalimatihi, midad ko dai zama wato
tsawon ko yawan adadin kalmomin sa ko kuma daga sai zama daga madad kenan daga yawa ko kuma daga midadu din wato tawada kuma fadan Allah kullau kana al-bahru midadan bahru midadan kalimatu rabbi anna fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada wato wannan salati ne jama'a ku tasbihi ne matukar kima da daraja daya daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnu rajab al-hanbali yake fada da kuma wasu malamai din kamar yadda muka ambata tun farko wacce riwaya mai hasa bata tabbata ba al-imamu an-nasa'i da tirmidhi da abu dawud suka fitar da ita da abdiya'ul maqdisi a cikin al-mukhtara shi ma ya fitar da ita bata tabbata ba dan haka shizuzi ne bata yi amfani da wani hasan wallantana ya zama hujja akan cewa ana amfani da charbi ba da gaskiyar fawaid da malamai suka faɗa na fiqhu a wannan hadisi kafin magana da shi zai a aqida zai magana akwai ambato kamar da malam mai sharhin muslim ya faɗa wato al-mushkil li sharhi ma ashkala min talkhis muslim shine abul abbas al-qurtubi yace wannan yana nuni zuwa ga abunda mata suke akai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yawan ibada tun daga matan shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama da sauran mata ma'ana matan malamai kalubalen su kenan ko kai kina matan malami kuma sai dai ki ta jaura kina kasuwanci iri daban-daban baki yin tasbihi baki karatun alqur'ani baki zuwa makaranta aji matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gari ya waye ta fara tasbihi tun asubahi bata fasa ba aka ce a cikin ɗakin ta ne inda take da wani kaman inda take aje kamar yanzu da duman sallah za a ce kenan shine musallaha ko masjiduha a cikin ɗakin ta dan take zaune inda take sallar asuba ta ci gaba da wannan tasbihin tun daga sallar asubahi har zuwa kamar misali mu ce irin yanzu karfe 9 shine lokacin rana ta daga za a yi walaha tana ta tasbihi kamar awa 2 da rabi ko awa 3 tana ta salati tana sallama tana tasbihi tana istighfari da sauransu wannan yana nuni zuwa ga dabi'an matan da wajen kula da addini da kula da zikiri saboda muhimmancin sa da kuma cewa shi ke raye zuciya musamman irin waɗannan zikirori prescribed zikirori irin na bayan sallar asuba na bayan sallar la'asar bayan sallar isha waɗanda ake na shiga bayi ko fita na sanya sutura na cin abinci na shiga masallaci na idan mutun ya ga wani abu da zai bashi tsoro duk suna nan zikirori iri daban-daban waɗanda bai dace a ce musulmi yana wasa da su wajibi ne ga musulmi ya tabbata yana yin waɗannan zikirori a duk inda ya kamata ya yi su sannan wannan yana nuni zuwa ga mustahabbancin yawaita zikiri bayan sallar asuba wanda nasoshi sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuni zuwa ga cewa daga cikin ladan haka akwai ladan da yayi daidai da ladan Umara ga wanda ya sallar asuba ya zauna a nan inda yake ya ci gaba da zikiri da tasbihi har gari ya waye sannan ya tashi ya sallar raka'a biyu za a bashi ladan Umara haka wannan kuma yana nuni zuwa ga halastin yin magana ga wanda ya shagaltu da wani zikiri matakan ba sallah bane ba irin yanda yan dariƙa suke cewa in suna yin wazifa ba a magana ba daidai bane babu bata da asali dan banta na a sa mata wani kaidoji kaga tana cikin yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari sai ta gama bai mata magana to wanda yake yin wani zikiri kamar yana yin dawafi ko yana yin karatun alqur'ani ko yana yin salati ko tasbihi irin haka na bayan sallah idan bukata ta kama za a yi mishi magana kuma shi ma zai iya yi sallah ce kawai aka hana ita ma da ana yi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga baya ne aka hana cewa daga yanzu inna hadhihi salatu la yasihu fiha shay'un min kalamin nas ba a sake yarda da zance na mutane a ciki amma suka ce da sai mutun ya magana da abokin shi da dan uwan shi da na kusa da shi har ya tana mishi wani labari ko ya roke shi cewa idan mun gama sallan nan da Allah zaka raka ni waje kaza duk ana cikin sallan da ana yi haka sai da aka saukar da wa qumu lillahi qanitin sannan suka bar yin haka sannan wannan yana nuni zuwa ga akwai zikirin da wani yafi wani falala ba dukkanin zikirori ne suke da falala iri guda ba kaga yace mata nayi abin da yafi naki wato koda wani yafi yawa wani na iya fin shi falala kamar yadda misali akwai sayyidul istighfar wanda tasbihi ne mai daraja kwarai da gaske wanda idan mutun ya kafa daya da safi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ya mutu a wannan wuni zai tafi aljanna in ya kafa dai da dare yace in ya mutu zai tafi aljanna kaman ayatul kursi wanda hadisi yazo akan ta ridda yake akwai maganganu da dama da malamai suka yi akai amma dai karshe dai an tike a cikin cewa hadisi ne hasan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda dai yake karanta ayatul kursi bayan sallar farilla babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa. Al-Imam An-Nasa'i ya ruwaito shi da isnadi wanda yake tabbatacce hasan. Haka wasu daga cikin malamai sun yi magana akan shi kamar Al-Imam Abu al-Hajjaj al-Mizzi wanda ya inganta shi akan Shara'in Bukhari ma da shi da Ibn Kathir haka Sheikh al-Albani a cikin As-Sahiha ya hasana shi. Kaga shi ma wannan ya nuni zuwa ga falalar wannan zikirin. Haka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim wanda Imam al-Bukhari ya cike da ita littafin sa da Allah ya manzala yake cewa kalimatani saqilatani khafifatani alal lisani alal lisani saqilatani fil mizani, masu sauki akan halshi amma masu nauyi kware a cikin ma'auni. Haka kalmar shahada da aka ce hadisin bitaqa wani zai zo da ita kadai ce aike shi na alheri amma za ta rinjayi kibda kibdan mujalladai guda 100 na ayyukan zinubi. Ga sunan dai burjik su yana daga cikin wato asara ya zama mutum baya kulawa da zikirori baya yin su. Zikiri mafi falala gaba ɗaya shine alqur'ani. Karanta alqur'ani da tilawarsa da rera shi da karanta shi cikin dare da yin kuka da tadabburin sa da yin aiki da shi da sauransu da haddace shi, wannan yafi komai daraja a cikin zikiri domin shi ne ambato mafi falala da Allah ya saukar da kuma yake dauke da dukkanin alkhairan duniya da lahira da dukkanin ainihin wato falala da mutum zai samu na ceto da daukaka da daraja da gafara da sauransu. Ga sunan falala daban-daban. To haka kuma sauran zikirori waɗanda suke a wurare mabambanta, wallahu ta'ala a'lam. Malam ya ci gaba da cewa fi fawaidu, a cikin wannan hadisi akwai fa'idoji. Turaddu alal jahamiyya wal mutafalsifa, wanda da su zai amfani a maida martani ga jahamawa, mutanen mun ji su jahamu dan Safwan da su Ja'adu dan Dirham da su Murisi Bishru duk waɗannan da sauransu da waɗanda ake su yanzu na zamani duk jahamawa ake ce musu. Duk wanda ke inkarin sifatu na Allah ba jahami ne. To da su da mutafalsifa, ƴan falsafa masu yin aiki da hankali, suke aiki da nassi, masu zurfafa bincike akan ilmomi da suke ganowa da hankulansu ba tare da taimakon nassi ba, musamman abin da ke da alaka da ilahiyat wato theology da kuma mawara at-tabi'a, abin da suke ce ma transcendental, abin da yake ya wannanci wannan ɗabi'ar da muke gani. To suna samun matsaloli saboda tajarrudi da suke yi da hankalinsu shine kadai limaminsu. Minha, daga cikin fawaidu din, qauluhu, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace zinata arshi, nauyin al-arshin Allah, wa zalika fi mu'aradit ta'zim li wazn al-arshi, fi mu'aradit ta'zim li wazn al-arshi. Kaga wannan yanzu yazo ne a bigire na nuna girman nauyin al-arshi, wa annahu a'zamul makhluqati wazna, cewa al-arshi yafi dukkanin halittu nauyi. وذلك يدل على ثقله, wannan yana nuni zuwa ga nauyin shi, kama ja'at baqiyatul ahadith bi thaqalihi, kamar inda wasu hadisi suka zo da labari akan haka. Khilafan lima yaquluhu man yaquluhu min almutafalsifa, sabanin maganganun wadanda suke fadan magana daga cikin ƴan falsafa da suke cewa innal aflaka wa ma fawqaha laysa bi thaqilin wala khafifin, to ya tabo kuma ƴan geography fa da ƴan physics, masu cewa al aflak solar system waɗannan su Jupiter su wane ne su wane ne, a inda suke wai ba su da nauyi ba su da rashin nauyi. Ana gona tsohon theory ne ma da an dina yake da shi, ko shi ma tun zamanin su ne yake faɗan wannan ya lalace, an gano cewa kuskure ne, cewa ba su da wani abu na nauyi ko rashin nauyi, haka da ake cewa. Yace to wannan kuskure ne na farko tukunna, cewa duk abubuwan da suke ba a cikin duniyan nan ba a siffanta su da nauyi ko rashin nauyi. Bina'an ala ilahin lahu, da suka gina akan wani ilimi nasu cewa as-saqil ma taharraka ila al-asfal ila as-sufli, ko cewa abinda suke nufi da saqil shine abinda yake da nauyi, shine wanda zai iya faduwa daga sama yau kasa, wanda yake da wato gravity force, ko idan an sake shi daga sama zai faɗo ƙasa, shi suke ce ma as-saqil. Wannan ɗan science za su fi gano wannan, ni ba ɗan science bane, ba ruwana da wannan harka. Wal khafifu ma taharraka min fawq, light kuma wanda bai da nauyi shine wanda shi kuma yake taharruki, yake motsawa ila fawqin zuwa sama. Wa innal aflaka la tahbutu wala tas'adu, kuma waɗannan wato abin nan din su waɗannan duniyoyi ba sa sauka ƙasa ba sa sauka sama suna wannan wurin da ake cewa inda babu gravity force din ko me sunan wajen ma yawa space yawa to ga malaman kimiya nan wani a cikin su zai iya ƙara bayani in akwai bukata ni ba barka ta bace wannan har yanzu akwai karkashin gravity ana iya auna nauyi ko rashin sa amma idan an wuce babu auna nauyi ko rashin nauyi to anan ne Ibn Taymiya yake da magana akan ku wata kida sai a ce to kuma ana wuce shine inda ake turawa da me sunan su solar ko wannan me ake ce mishi turar dan adam yawa satellite wanda idan ya je wajen ba zai fado ba ko ba zai sama ba zai tsaya ko saboda babu gravity force tabbas wannan haka yake tabi'a ce Allah ya halice ta cikin duniya akwai gravity force shike sai idan abu ya hau sama ya fado in bai abin da ya rike shi ko amma can kuma babu wannan naka duk abin da ya sama ba zai iya faduwa ba duk abin da ke ƙasa ba zai hau sama ba haka ne haka yake aiki da shi yawa to amma kuma to kuma akwai inda an wuce nan kuma ba haka yake ba ko mun gane abin da yake nufi kenan su sun sa abin ne am cewa ko ina dan haka sai suka ƙaryata samu al'arshi da haka suka ƙaryata cewa ai awwan da suke sama babu yadda zai a ce suna da wani nauyi dan haka suka ƙaryata nauyin da ake cewa al'arshi yana da shi ko mun gane mahallin da za'i din sun ƙaryata nauyin da al'arshi yake da shi to ba za'i da wannan magana ta su ba a daidai nan wajen wanda bai fahimta ba to wata kida irina ne dan atini yawa idan dan science ne kai sai ka je ka fahimta a science din kuka tambaya ilimi ne da yawa a duniya gashi nan wa zalika anna allaha amsakaha bi qudratihi kama amsakal arda fi maqarriha ga kuma mu mun san cewa abubuwan da ke sama din abin da yana su faduwa shine saboda Allah subhanahu wataala ya rike su da wani iko nashi kama yadda ya rike kasa da ikon shi ya hana ta wayumsiku samaa wal arda an tazula yana rike sammai da kasa ya hana su gushewa daga inda suke malam ya ci gaba da cewa ma al ilm bi anna maqaril ajsami amrun adamiyyun tare da cewa muna sanar da cewa maqarul ajsam wato matabbatar jikuna wato matabbata inda jiki anan jism shine abin da ake cewa mata amrun adamiyyun laysa fihi ma yajibu ikhtisasu shay'in bihi dun al akhar wani abu ne wanda asali ba a iya fahimtar yadda zai zama cewa inda wani mata ya occupy a ce dole nan nashi ne wata mata daban ba ta ya occupy din shi ba ko mun gani inda wani abu ya tsaya to babu dalilin da zai tabbatar da cewa in ba shi bane Allah ba zai tsaye da wani a wajen ba cewa shi kadai ya dace da ya tsaya a wajen za a iya gusar da shi a wajen a sa wani daban kuma wani ma ya tsaya a wajen wa minha daga cikin fa'idojin qauluhu da Allah yace da manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam yace rida nafsihi gurgudan ko iya ko kimanin yardar Allah ana ma Allah tasbihi iya abinda Allah yadda fi isbatu nafsihi wa isbatu ridahu kaga ya tabbatar da Allah yana da nafsu yace rida nafsihi kuma ya tabbatar da Allah yana da rida yardan yana da nafsu kuma yana da yarda wa anna ridahu laysa huwa mujarrad iradati kuma yana nuni zuwa ga cewa yardan nan ta Allah da su asha'ira da sauran suke cewa Allah baya yarda to wani abu ne wanda ba shine kuma irada ba irada nufatar faruwan abu sai su ce a yarda Allah da aka ce ai irada ce to ba ita bace fa innahu qad qala domin ya ce adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi gurgudan yawan halittarsa wanda ba a san yawanta ba sai shi wal makhluqu huwa alladhi aradahu wa sha'ahu kaga halitta shine abinda Allah ya ga dama ya nufaci halittar shi kuma ya aikata shi a halice yace mishi kun sai ya kasance falau kana ridahu huwa iradatu da a ce ridan Allah shine irada la kana muraduhu mawjudan to da ba sai an fada ridan din ba domin tunda an ce adada khalqihi khalq din sa din kuma su ne abubuwan da ya nufata ya halitta to kaga babu bukata a sake maimaita kuma nufata din fa inna muradahu qad wujida qabla hadha al-kalam domin an samu lafazin murad din shi a cikin adada khalqihi kafin fadin rida nafsi fa innahu ma sha Allahu kana, abinda Allah ya so shi yake faruwa. Wa hadha al-kalamu yaqtadi anna riba nafsihi a'azzamu min dhalika, wannan yana nuni zuwa ga cewa yarda Allah tana da girma fiye da irada, wato wani abu ne shi ma babba kamar yadda wancan yake babba. Wa min dhalika annahu jama'a baina riba nafsihi wa mirada kalimati, daga cikin fa'idar kuma shine Allah ya haɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin yardar Allah da kuma gurgurdan kalmominsa. Fa asbata lahu rida ar-rida wal kalam, kaga ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah yana yarda kuma yana magana. To kaga waɗannan abubuwan idan kai musulmi ne mai hankali sai ka yarda kawai cewa Allah yana da kaza, yana da kaza, yana da al-arshi, hadisin nan ya tabbatar, yana da nafsu, yana da riba, yana da kalam mustalzamul iradati war rida mustalzamul irada, yarda Allah tana lazimtar da irada sai Allah ya nafaci yarda da mutum sannan zai yarda shi. Wa illam yakun huwa ainul irada, ko da yake ba ita ce tsantsar irada ba, fa fihi isbatu kalamihi wa ridahu, a ciki dai akwai tabbatar da zancen Allah da kuma yarda Allah, alladhi yatadammanu mahabbatuhu wa mashi'atu, wanda a cikin riba akwai kauna, a cikin kalam akwai mashi'a, dukkanin su akwai a ciki. Su kuma duk suna inkarin wannan, za su ce Allah bai da yarda, sai su ce ai yarda wani abu ne da yake faruwa idan mutum ya burge ka ko yayi wani abu da kana so sannan sai ka zo kana yarda da shi kuma tana zaka iya fasawa. To kaga sun daurawa Allah sufufin yan adam ne wannan. Sai su ce magana wani abu ne da kake buƙatuwa zuwa ga kai, sai kai Allah baya buƙatuwa zuwa ga komai. Duk irin wannan tawili da sanya tunani irin na mutane a gaba da nasu shi ya kawo waɗannan maganganun. Sai malam ya ce wa hatani sifatani humallatani ankarahumal ja'ad ibn dirham, waɗannan sifofi guda biyu na wato mahabba da mashi'a, riba da kalam, suna daga cikin sifofin da wannan shugaba wato na ƴan jahamiya na farko shine al-ja'ad ibn dirham, ja'ad ibn dirham wanda shine babban na farko daga cikin jahamiya, awwalul jahamiya, wanda ya ƙaryata yace sam lamma za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila, yace sam Allah bai riki Ibrahim khalil ba, ba zai yi a ce Allah yana da aboki babba ba. Yace kuma har ila yace kuma sam idza mahabbata lahu wala rida, Allah bai da kauna bai da yarda, walam yukallim Musa taklima, yace Allah bai magana da Musa ba. Wa an zalika nafatil mu'tazila an takuna an yakuna lahu fi nafsihi iradata aw kalam, daga nan mu'tazila kuma suka ce ba zai yi a ce Allah yana da wani munufi a cikin ransa ba ko wani zance ba. Walam yaj'alu dhalika illa makhluqan fi ghairi, ba su sanya komai ba sai suka ce wato ya zama hakan da suka yi, wato sun sanya Allah ya zama akwai wani abin halitta, wai in suka sa haka to akwai wani abin halitta a cikin Allah kenan. Wannan Ja'ud ibn Dirham ba tana yi magana akan shi a baya, wanda Khalid ibn Abdullah al-Qasri sarkin Iraki ya layya da shi a ranar layya na shekara ta 124 bayan hijira, an zama ya tunawa. Duk da yake kissar ta zo da dan iskali a cikin isnadinta, amma dai a fil jumlace a kissanci ta tabbata. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da labarin a cikin al-Tariq al-Kabir, haka Ibn Hibban a cikin Kitab al-Thiqat, haka ainihin wato Ibn Asakir shi ma ya bada labari a cikin littafinsa Tarihu Madinati Dimashka. Asalin shi malami ne na Islamiyya da yake karantar da ƴaƴan sarakuna, ya karantar da Marwanun al-Himar wanda shine ƙarshen sarakunan Banu Umayya, shi sa ake ce mishi ma al-Ja'di, wato ana dangata shi zuwa ga wannan malam Ja'du din. Shine farkon Jahmiya. Jahmu din nan dan Safawana ɗalibin shi ne, bayan ya gudo daga ƙasar Sham ya zo Iraki ya gamu da Jahmu ɗan Safawana ya koya mishi. Shi kuma Jahmu shi kuma ya koya wa Bishru, Bishru kuma ya koya ma Ibnu Abi Du'ad, wannan malamin da suka yi takaddama da su Imam Ahmad Ibnu Hanbal, shi kuma Bishru ne malamin sa, da haka zuriyatun ne ba'dhuha min ba'd, game da bata haka suke. Shi kuma wannan an ce ya koya daga wani Bayahude ne, wanda Bayahudan shi kuma ya koya daga wani har ya koma zuwa kan Labidu dan A'asab, wanda shine wannan Bayahude da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri, da haka zuriya ce ta batattu wani bayan wani. Wannan Ja'du kamar yadda wannan ya faɗa malam mai tarihi dinnan Ibnul Asir a cikin Al-Kamil, yace ya kawo malamai da dama wanda suka tabbatar da zindikancin sa da barnarsa da batar da yake akai Allah ka tsare mu sai aka waye gari kuma waɗannan mugayen aqidu nasa shine suka yadu suka gangaro zuwa cikin su ashaira din wahum la yashur malam ya ci gaba da cewa wa taqarraba minhum ta'ifatun min al-ash'ariyyati fa athbatat al-idara irada sai aka samu wasu ta'ifa wasu wasu tawaga daga cikin ashaira suka kusance su sai suka tabbatar da lafazi na irada da ma'anarsa walam yaj'alul mahabbata warida sifatan illa al-irada suka ce da kauna da yarda din nan ba wani abu bane illa nufata wa athbatat al-kalama walam yaj'aluhu illa ma'anan wahidan qa'iman bi dhatihi suka ce sun yarda Allah yana magana amma wani zance ne guda daya da yake tare da Allah wani wata ma'ana ce kwaya daya tare da Allah wata siffa ce sabita guda daya fawafaqu ahli al-ithbati fi ba'd al-haqq kaga sun dace da masu tabbatarwa da Allah siffofi a cikin wani sashe na gaskiya shine bangaren yarda da cewa Allah yana magana kuma yana da yarda wal jahmiyyah fi ba'd al-batil sannan suka dace jahmiya a cikin wata barna wato su ƴan ashariya sai suka zama kenan suna tsakatsaki can jahmawa su suna cikin bata game da siffofin Allah ahlus sunna suna cikin dacewa su kuma suka shiga tsakatsaki suka ya fito daga nan mai kyan suka rike suka ya fito daga wancan suka rike sai suka zama jemage kenan wa min zalika annahu taqala min sifatil makhluqi ila ila sifatil khaliq fa dhakara adad al makhluqati wa dhakara wazna saqafiha wa azmiha a cikin wannan daga cikin fa'ida wannan hadisi shine kaga ya tashi daga zance akan siffofin abin halitta ya kuma zuwa siffofin Allah mahalici fa dhakara adad al makhluqati da yace adad khalqihi wa dhakara wazna saqafiha wa azmiha ya ambaci kuma da wazinata arshi wato abin nan ma'auni ko nauyin daya daga cikin halittun wanda kuma shine mafi girman halittu shine al-arshi din kaga ya ambaci ridha nafsihi siffofin Allah kenan nan kuma zinata arshihi wa adad khalqihi shi kuma siffofin halittu kama fi al-hadith as-sahih kamar yadda zuwa cikin hadisi ingantacce qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa idan kun zo roƙon Allah aljanna ku roƙe shi al-firdaus aljanna ta firdausi Allah ka samu a ciki fa innaha wasatul janna ita aljanna firdausi ita ce tsakiya wa a'la aljanna kuma ita ce a can sama wa saqafuha arshur rahman rufin dake kanta shine al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi ne tabbatacce akwai riwayoyi da dama da suka zo daga hadisin akwai riwayan al-irbad ibnu sariya wa da al-imam at-tabarani ya fitar wanda tazo da lafazin cewa fa innahu sirrul janna ita ce sirrin aljanna ita ce gida mafi sirri aljanna akwai riwaya ta mu'ad ibnu jabal wa da al-imam al-baihaqi ya fitar da kuma riwaya ta ubadah ibn samit wadda al-imamu at-tirmidhi da hakim suka fitar akwai kuma riwayar abu ubayda ibn al-jarrah wanda ibnu asakir ya fitar a cikin at-tarikh dinsa sannan wannan da ya kawo nan kuma riwaya abu huraira ce ta mahailai wadda al-imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da ita a cikin wani dogon hadisi ash-shaykhul albani ya takhrijin wannan riwayoyi da dama daga cikin su a cikin as-sahiha lamba ta 1900 da lamba 13 wannan lafazin da ya kawo anan na sahabi Abu Huraira wanda ke cikin Musnad Imam Ahmad ne mujalladi na 2 wanda farkon hadisin cewa yake man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salata fa inna haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-janna farkon hadisin kenan wanda ya imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama to Allah ya dauka kanshi alwashin zai shigar da shi aljanna to a ciki ne yake cewa inna fil jannati 100 daraja a aljanna akwai matakai guda 100 a addaha Allahu azza wa jalla lil mujahidin fi sabilihi wadannan na mujahidai ne gabaki ɗayan su baina kulli darajatayn ma baina samai wal ard tsakanin kowane hawa da ɗayan nisan tsakanin sama da ƙasa fa idza sa'altumullaha azza wa jalla fasaluhu al firdaus fa innahu wasatul janna wa a'la al janna wa fawqahu arshur rahman azza wa jalla sai kuma yace wa minhu tatafajjaru anharul janna kuma daga nan ne mabubbugan dukkanin waɗannan koguna na aljanna fiha anharun min ma'in ghairi arisin fiha anharun min laban fiha anharun min asalin din nan duka to daga nan ne tatafajjaru nan shine asalin source da yake gangarar da ruwan zuwa ko ina shine wa tabut din aljanna kenan ko Allah ka kai mu gidan aljanna ya Allah al-imam al-bukhari ma yaftar da hadisin a cikin kitabul jihad na sahih din sa da wacce riwaya irin ta ubarat ibn samit haka al-imam at-tirmidhi da wasu malamai wadanda ba su ba hadisi ne dai tabbatacce babu shakka akan sa sai ya ci gaba da cewa faslun ya gama da wannan gaba kenan ko ya ta'allaqu bis-sama wannan gaba tana da alaka da as-sama'u as-sama anan in za a tunawa a cikin iktida'u mun yi karatu akan wannan qadiyya ba wai as-sama na malaman hadisi wanda akwai sama min labzi shekhi da kuma al-qira'atu al-shekhi ba wannan ba wannan as-sama abinda ake nufi da shi sauraren kida dusan da ana magana akan wani abu shafi sufanci ko aqida in ga sun ce as-sama'u suna nufin hukuncin sauraren bege da waƙoƙi da ake yi na begen manzo da begen shekunnai wannan abin da ya ci gaba har ya kai ga inda yake din nan to an dade ana yin shi sauraren kida sauraren waka sauraren masu bege yan ushaku yan ahbabu yan ansaru yan wane ne ga sunan iri daban-daban an dade ana yin su busiri din nan da kake ji bayo aka yi su ba manyan yan ushaku ne ga sunan dilografon sun cika gari to ina hukunce da suke da alaka da wannan da kuma kokarin sai an maida wannan abin addini bayo aka fara ba shine zai mana darasi akai yace qala abul qasim al qushairi fi babis sama'i da yazo magana akan wannan as-sama din yace qala allah ta'ala allah ubangiji yake cewa fa bashir ibadi alladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana wannan ayar raga anan ya kawo ta da riwaya ce wanda ba ita muka saba gani ba fabashir ibad ne muke karantawa ko amma riwayar susi ne da shi da Abu Amr sune suke karanta fabashir ibadi suna cike wannan ya'unta ya'un nafsi ko ya'ul mutakallimi da ake cewa sukan cike ta idan za su wuce kamar shi Abu Amr yakan cike ta yace fabashir ibadi alladhina idan ku zai tsaya sai yace fabashir ibad din amma shi susi yana tabbatar da ita a wucewa da kuma tsayawa fabashir ibadi in zai tsaya fabashir ibadi alladhina duka yana tabbatar da ita haka malamai qira'at suka tabbatar da wannan bayanai ma'anar aya kamar yadda aka sani kai bushara ga bayina waɗannan da suke jin zance sai su bi mafi kenshi wato yattabi'una ahsanahu malamai suka ce ai yattabi'una ahadahu wa arshadahu wa aqrabahu ila al-haqq wa aqrabahu ila at-tauhid kamar yadda ibnu jarir ya fassara cewa sai su bazance mafi kyau mafi shiryawa mafi yin kusa da gaskiya kamar yadda Allah ya ce yake cewa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyan abinda aka saukar muku daga Allahku to nan kuma ma'anar shi in ka dauki wannan kamar yadda shi kuma ibnu kasir yake nunawa wato suke bin muhukami na alqur'ani shine ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum sai kuma su bar mutashabi fi ayatin bayyinatin hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat to kaga sai aka yi mutanen kirki cewa suna sallamawa gaba daya wanda suke da matsala a zuciyarsu sune suke bin mutashabi ina fata mun fahimci wannan shi ko al-imam al-qurtubi da ya fassarawa sai yake cewa kila an ce yastami'una al-qur'ana wa ghayruhu fayattabi'una al-qur'an za su rar al-qur'ani kuma su rar wani abin da ba al-qur'ani ba sai su ba al-qur'ani yace ko kuma yastami'una al-qur'ana fayattabi'una aqwama ma'anan lahu za su rar al-qur'ani sai su wajen fassara shi sai su ma'ana mafi dacewa da fassararsa wato ba za su dauki al-qur'ani su dinga mishi fassara ta sarrai da fassara mummuna dan ya dace da soyayyen zakatun su ba ibnu al-imam al-qurtubi annan da yazo yayi maganganu masu muhimmanci da yake cewa wannan yana nuni zuwa ga hani da qur'ani ya akan sarar maganganun banza da biye ma waɗanda suke batattu ga shi tamma da Allah ya ma annabi Musa ne ko da yake ce mishi fa khuzha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha a cikin suratul a'raf kaga an yi umarni ne musamman cewa kai ruko da attauran nan da ƙarfi kuma kai umarci wato al'umma ka su ruko da ita da mafikenta duk waɗannan kokarin hada su ne dan su bada ma'ana ta asalin abin da ayata ke nufi. Yace to kaga shi yanda Abul Qasim al-Qushayri sai fara kawo wannan zancen a matsayin hujja ta farko. Qala Abul Qasim sai kara cewa allamu fi qawlihi al-qawl alif da lam na jikin lafazin al-qawl taqtadi at-ta'mim wal istighraq. Yace tana nuni zuwa ga kowane zance kenan. An ce ana yaban su wajen sauraron kowane zance. Da haka da zance mai kyau da mai inganci da mara inganci da gaskiya da ƙarya kowanne ka tsaya ka saurara tukunna. Wa dalilu alaihi annahu madahum bitibail ahsan. Sai kuma yayi bisa akan cewa suna bin mai kyau. Mai kyan kawai wato mai kyan wani sashe ne wannan istigraqin. Qultu Ibn Taymiyyah yace wa hadha yadhkuruhu ta'ifa. Gaskiya ne wasu malamai suna wannan fassara. Minhum daga cikin su akwai Abu Abdurrahman As-Sulami wa ghayruhu wa huwa ghalatun bittifaqil ummati wa a'immatiha li wujuhin. Akwai malaman da suke faɗa haka amma kuma kuskure ne da ittifaqin malamai da limaman musulunci gaba ɗayan su ta fuskoki da dama. Zai kawo fuskoki da dama waɗanda zai bayyana kuskuren da ke cikin wannan. Ahaduha fuska ta farko annallaha subhanahu wa ta'ala la ya'muru bistima'i kulli qawli. Ba kowane zance ne Allah ya ce aji ba. Wannan da ya ce istigraqul jinsi ne ba istigraqi ba ne. Saboda akwai zantuka waɗanda Allah bai yi umarni da a saurare su ba, hasali ma ya yi hani da sauraronsu. Bi ijma'il muslimina. Malamu sun ci sun ijma'i akan haka. Hatta yuqal har ana cewa allamu listigraqi ballantana a ce wai allamu dinna listigraqi wal umum. A ce wai istigraqi ce ita da umumi. Bal min alqawli ma yahrumu istima'uhu wa minhu ma yukrahu. Akwai zance wanda yake haramun ne sauraron shi, akwai wanda yake makruhi ne. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, kame da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi tabbatacce yake cewa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhnayhi al-anaku yawm al-qiyama. Wanda yaje yayi tasammu shine ka je ka lade ka ji zancen da ba a so ka ji ta fuskar ka je ka sa kunnanka ko kai recording ba a sani ba ko ka leka ko ka diddai zancen da ba a son ka ji ka je kana ji. Ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dinga sawa mutum subba, za a dinga kwararawa mutumin al'anaku. Ismul jinsi ne na al'anak, shine ar-rasasul abyad, narkakkiyar dalma fara salwa da an riga an tafarfata a wuta. Ta tafarfata ita za a dinga zirara mishi a cikin kunnan shi daga cikin azaba da za a baki na Allah ka tsare mu. Wannan hadisi ne tabbatacce daga riwayan Abu Huraira da Ibn Abbas ta fuskoki daban-daban. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin As-Sahih, kuma ya fitar da shi a cikin littafin shi Al-Adab al-Mufrad, mawqufi daga Ibn Abbas da isnadi sahih a nan din ma. Haka Al-Imam Abu Dawud ya fitar da riwaya marfu'iya da Tirmidhi da Ahmad. Al-Imam al-Baihaqi, Al-Imam at-Tabarani, Bazzar ya fitar da wata riwaya daban daga Abu Huraira. Hadisi ne tabbatacce, babu shakka akan tabbacin sa. To kaga yanzu anan ga wani zance da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin narkon, ya bada labarin narkon azaba ga wanda ya saurare shi. Kaga kenan an fara fitar da wani bangaren zance. Kenan wancan alƙawli din ba istigraqi bane. Tunda ga wani zance yanzu guda ɗaya mun ji, za mu ji wasu daban-daban waɗanda duka an fitar da su daga cikin sashen abinda ake ganin mutum zai iya saurara. Wa qad qala ta'ala, kuma Allah ya ce wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma alqaumi adh-dhalimin. Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina, idan kaga waɗanda suke zakewa a cikin ayoyin mu. Malamai suka ce zakewa a cikin ayoyin Allah shine na farko yi musu istihza'i. Ka dinga kallon abin kana mai da shi wasa ko raha ko kana dariya ko kana ba'a ko kana zolaya, yana daga cikin nau'in khawt. Sannan at-takrib, ƙaryatawa. Allah ya faɗi wani abu wani ya ce ba haka bane. Allah ya bada ta ka'ida, wani ya ce a wannan ka'ida ta sabawa abin da aka sani a geography ko a physics, ko ta sabawa al'adar garin su. Wannan ma al-khawd ne fi ayatin lahi. Haka akwai kuma abin nan sabbul anbiya, zagin annabawa ko kin yadda da magana annabawa, yana abin da mutanen Makka suka yi, shi ma wannan al-khawd ne fi ayatin lahi. Sannan ta'wil, mummunar fassara, da kuma uwa uba al-kufr, kafircewa Allah gaba daya. Duk wannan ya daga sabon malamai suka fassara da sunan al-khawd fi ayatin lahi. To in kaga waɗanda suke irin wannan fa'arid anhum, ka kauda kai daga barin su in ba za ka yi hana su ba. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, har sai sun shiga wani zance wanda ya wannan ci wannan, to kana iya komawa inda suke ka zauna. Wa imma yunsiyannaka shaytanu, idan kuma shedan ya mantar da kai baka tuna ba fala taqud ba'da dhikra ma'al qaumi zalimin to bayan ka tuna kar ka zama tare da su akwai mun gano dama da malamai suka yi game da yuwar mashin da gaskiya manzo Allah yana iya wannan mantuwar ko bai iya yi wasu suka ce ai ba da shi ake ba wannan zancen ana yi da shi ne amma ana nufin sauran al'umma ne kamar yadda aka ce khud min amwalihim sadaqatan ai ba bai tsaya akan shi ba ana nufin duka sauran shugabannin al'umma su gaba da karban wannan zakka agun masu dukiya wasu suka maganganu kala daban-daban kashi da aka tabbatar da abu ne mai yuwa a dabi'ance ya manta din ko kuma koda shi bai manta ba wannan dai take kaida amma game da irin wannan mahallin to in ka tuna kar ka zauna wama alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in waɗanda suka kiyayi wurin suka ki zama a wurin to ba su da matsala hisabun da za a yi ma waɗancan da suka yi munanan maganganu bai shafe ku ba idan kuka ki kuka tashi kuka ba wajen wasu kuma suka ce ma'ana wannan aya shine idan ya zama ba za ka iya tashi ba to kai tuqiya kai bayyana kanka amma a cikin zuciyarka kana jin damuwa to ba ka da laifi walakin zikra la allahum yattaqun duk da yake wannan karshen ay wannan ayar wasu suna ganin mansukhi yace ta sauka ne farkon al'amari daga baya an soke ta da fadin Allah wanda zai fada mana anan gaba wa qad anzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatul lahi yustahza'u biha ayatul lahi yustahza'u biha wa yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi fi hadithin ghairihi innakum idhan mithluhum to an ce waccan aya da yace وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ان شارت da wannan cewa innakum idhan mithluhum kun zama irin su wato kun yi tarayya da su wajen zunubi kenan wallahu ala yace to wannan aya ita ce al-imam al-qurtubi ha ila yake cewa hujja ce akan ai hijira a kaurace ma hijira ta musamman da za a kaurace ma duk mutumin da yake al-khabdu fi ayatin lahi zaka kaurace mishi sawun kana mu'minan aw kafiran aw mubtadi'an zaka kaurace mishi ba zaka zama tare da shi ba kuma tana zaman hujja a matsayin hana zuwa kasashen kafirai ka je ka zauna tsakankanin kafirai ko ka shiga cikin cocin suka je ka zauna sawun ka je aiki ne ko ka je saurare ne ko ka je ziyara ne ko ka je campaign ne ka je ka zauna inda suke maganganu na kutsawa game da ayoyin Allah yace wannan haramun ne haka haramun ne kaura da komawa kasar kafirai da zama dina cikin abin nan tafsirin Qurtubi in kun tuna mun karanta mangaro ire-iren wannan cikin al-iktida yadda mutane suka wayi gari sai mutun kai tashi kuma America da zama musulmi kuma har ya zama wai abin nan abun yabawa ko ya koma wani gari a can cikin kudancin Najeriya inda ba a jin kiran sallah babu musulmai ba a samu mai da za a ci nama na halal sai alade ya zaman shi a can wai yana neman kuɗi ko yana sana'a ko yana aikin gwamnati wannan dai ya saba wa shari'ar Allah ya saba wa abin da Allah yake so mutane su ba daidai bane ya haifi yaya a cikin kafirai su taso da mugayen al'adu sunan su musulmai ne kawai a suna ba san al'adun musulmai ba san tarbiyyar musulunci ba san karatu ba inda za a koya musu qur'ani ma a rasa shi kuma kullun gari ya waye tashi ya fita ya tafi kasuwanci har wata rana yayin shi zama kiristoci ko kuma su zama dai su ba musulmi su ba kirista ba kawai su dai yan Najeriya ne ko yan America ko yan Ingila Allah shi kyauta Larabawa sun samu kansa a cikin wannan dimo ba kankanuwa ba fiye da mu haka yace kuma al-Imam al-Qurtubi yake cewa kuma wannan na nufin hana shiga bayan hana shiga coci da wurin ibada na Yahudi kaman al-Biya'u kenan kuma yana nuni zuwa ga haramcin zama a majalisai na kafirai ko wurin firarsu ko dandalinsu ko wurin bukukuwansu da wurin zama ko wurin karantawa ko dandali na ƴan bid'a a ilayau haka kuma yana nuni zuwa ga haramci na kudirce kaunarsu da nuna soyayya gare su ko amincewa da abin da suke akai duk Qurtubi sai da waɗannan maganganun dogaye haka Allah ya saka mishi alkhairi yace kai ƙarshe ma fa hatta tattaunawa da su wannan ayata nufi ka tattauna da su in ka riga ka san cewa akan wannan abin suke indai ba kana da raja'i akan wani a cikin su zai gane gaskiya ba wallahu a'lam ya ci gaba da cewa faqad amara subhanahu bil i'radi an kalamin kha'idin fi ayati kaga Allah subhanahu wataala yayi umarni da a guje mazancan masu shishige ma ayoyinsa wanaha anil qu'udi ma'ahum yana a zauna tare da su fa kaifa yakunu istima'u kullu qaulin mahmudin mahmudan ya zai kace zan sauraron kowanne zance abu ne mai kyau kaga yanzu ga nabi kenan mun samu banda wancan magana wanda ba a san ka ji an hana sannan magana masu yin barna a cikin alqur'ani an hana ka ji yace wa qala ta'ala Allah kuma yace wa qad nazzala alaykum fil kitabi hakika Allah ya sauka muku a cikin alqur'ani an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha yace idan kuka ji ana bujirewa ayoyin Allah wa yastahza'u biha ana yi musu istihza'i fala taq'udu ma'ahum kar ku zauna da masu yin wannan abu hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga cikin wata magana daban innakum in ko kuka yi haka idan bisluhum to kun zama irin su kuka zauna kuka ci gaba da saurare kuka yi shiru kun zama irin su eh shi sai Allah ya ce inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ma'ana su kafirai ne ku kuma munafikai ne kenan su suna fitowa karara suna barna a cikin ayoyin Allah suna khaudi suna istihza'i ku kuma masu ji ku yi shiru kun zauna a cikin su ku ne munafikai shi sai aka nau'i biyu cikon ayat kenan ko inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ka tsare mu wannan innakum idan misluhum malamai suka ce fi fi'lihim a wajen aikin su kun zama iri ɗaya da su ko kuma fi rukubi ma'asiyatihim wajen yadda suke takawa su hau su je su yi barna faja'ala Allahul mustami'a li hadha alhadisi mithla qa'ilihi sai Allah ya sanya mai sauraron irin wannan magana hukuncin shi ɗaya da mai yin magana fa kaifa yumdahu kullu mustami'in kullu qawli ya zai kace wai an yabawa duk mai sauraron wannan magana bai gushe bane yana mai da martani ga waccan maganar da kushiri ya kawo da ya fara ta da cewa ai tunda an ce alladhina yastami'una alqawlatu alqawl listigraqil jins yace wa qala ta'ala kuma Allah ya ce kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun Allah yace mu'minai sun samu falaha sun samu tsira sun samu aljanna sarrabauta Allah ka samu a cikin su alladhina hum fi salatihim khashi'una wanda suke yin natsuwa a cikin sallar su alkhushu' shine ainihin wato natsuwar zuci ya zama zuciyar sa na fuskanta Allah as-sakina ita kuma ce natsuwar gabobi to da kan aka amfani da lafazin alkhushu' shine natsuwar zuciya ya zama sanda kake sallah zuciyarka kawai tana fuskanta Allah tana fuskanta Allah da ibada ba wai kana sallah ranka da tunaninka da hankalinka na wani wuri can daban ba idan za a wayi gari baka ma san me kake karantawa ba ko baka san abin da liman ke karantawa ba ko da ana karatu a bayyane ko baka san raka'a nawa aka yi raka'a nawa ne ba a yi ba raka'a nawa ka samu raka'a nawa ne baka samu ba kana ta tunanin duniya iri daban-daban shedana ta saka maka udkur kaza tana kaza to wanda yake mumini yakhsha zai zama zuciyarsa tana natse walladhina hum anil laghwi mu'ridun kuma masu kauda kai daga duk wani wasa laghwi daga cikin laghwi akwai wasa na zance akwai kuma wasa na aiki to duka suna kauda kai daga barin shi koda abu ne wanda ya halasta in ya waye gari ya zama abu ne na wasa na shirme na rashin nuna taddataku na rashin mutunci to ba za su shiga ba sawa'un magana ne sakin baki ne wasu wasanni ne wasu harkoki ne da aka saba hatta wanda ya halasta ba sa damuwa da wannan to kaga nan su ma an yabe su saboda guje ma lagawu da suke sakin baki da zance mara amfani fudulul kalam wa qala ta'ala wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salaman wa idha marru bil lagwi marru kiraman Allah yace kuma bayin Allah nagari sune alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna masu tafiya a natse a ban kasa wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama idan jahilai suka magana da su sai su fadi magana ta natsuwa ta aminci ba za su mai musu da magana irin ta su ta jahilai ba wa idha marru bil lagwi ya ci gaba da cewa ila qauli ya zuwa fadin Allah wa idha marru bil lagwi marru kiraman ayoyi da aka sani dai dogaye waɗanda suke sun yi maganganu akan wajen aya 10 da suke magana akan waɗannan wa idha marru bil lagwi in suka wuce ta inda ake yin wani shirme marru kiraman sai su wuce cikin mutuncin su ba za su yi musharaka a ciki ba ba za su tsaya cewa bari su ma su ga me ake yi ko su yi tarayya da masu yin wannan lagawun ba warwaya anna ibn mas'udin sami'a sautan lahawin fa'arada anhu arwaito cewa ibn mas'udin ya taba jin sautin wani wasa da ake yi na shirme sai ya kauda kai ya tashi ya bar wajen fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam in kana ibn mas'udin lakariman ibn mas'udin shi ma sai manzo Allah ya ce lalle mutumin kirki ne wannan riwaya ce da ta zo a cikin tafsirin Ad-Durrul Manthur na al-Imam Suyuti ya ba da labarin cewa Ibn Abi Hatim da Ibn Asakir sun fitar da riwaya cewa an ba da labarin cewa Ibn Mas'ud ya kasance ya ji ana yin wani wasa sai ya wuce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa laqad asbaha Ibn Mas'ud aw amsa kariman sannan sai karanta wannan aya wa idza maru bil lagwi maru kirama sai dai riwaya bata da inganci irin wanda ake nema dan kafa hujja da shi amma dai abu ne tabbatacce cewa sahabbai ba sa irin wannan domin su ne farkon wadanda wannan yabo ya auka kansu radiyallahu anhum ajma'in fa idza kana Allah ta'ala qad madaha wa asna ala man a'rada 'anil lagwi yawmar bihi kariman lam yastami'hu kayfa yakunu istima'u kulli qawlin mahmudan in ya zama Allah yana yabo ga masu kauda kai da bada baya da kauce ma duk wani lagu Allah yana yabawa gare su to taya zaka ce duk wani abu da ka saurara wai komai abin yabawa ne waqad qala ta'ala bayan Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula karka kutsa cikin abin da baka da ilimi akan sa domin da jinka da ganinka da zuciyarka duka za a musu ka tambaya akan su kaga da ji da gani saurare kenan da ido abin da ya gani duka za a yi mutun tambaya akai faqad akhbara annahu sa'ala al-'abda an sam'ihi wa basarihi wa fu'adi annahu yus'alu al-'abdu cewa za a tambayi bawa an sam'ihi game da jinsa wa basarihi da ganinsa wa fu'adihi da zuciyarsa wana hahu an yaqula ya hana shi kuma yayi magana ma laysa lahu bihi ilm ya fada abinda ba shi da ilimi wa idza kana as-sam'u wal basaru wal fu'adu kullu dhalika munqasamun ila ma yu'maru bihi in ya zama da zuciya da ido da gani da saurare dukkaninsu suna da rabo akan abinda akai umarni da shi wa ila ma yunhanu suna da rabo akan abinda akai hani wato umarni da hani na fadawa kansu wal abdu mas'ulun an zalika kullihi kuma bawa za a tambaye shi game da duka wannan kaifa yajuzu an yuqala taya zai halasta a ce kullu qawlin fil alami kana fal abdu mahmudun ala istima'i duk wani zance da akai a duniyan nan da ya gudana a duniyan nan bawa za a yaba mishi akan sauraron wannan zancen ya za a faɗa haka hadha bi manzilati an yuqala kullu mar'iyyin fil alami fal abdu mamduhun ala nadari ilayhi daidai yake idan ka ce duk abin da aka ji mai kyau ne to kuma sai ka ce duk abin da mutum ya kalla to shi ma mai kyau ne kenan za a yabe shi akai walihaba dakhala ash-shaytanu min hadhayni al-babayni ala kathiri min an-nusak dan haka ne shaydan ya samu mashiga ya sadadu ya shiga cikin ayyukan da dama daga cikin mutanen da suke sufaye masu bautar Allah masu tasbihi da sallar dare sufaye sun samu wato zamiya ta nan shaydan ya zamar da su sosai ta nan wajen ta fuskar ji da gani fatawassau fi an-nazari ila as-suwari al-manhiyyi an an-nazari ilayha sai suka fadada wajen kallon suwar hotunan da aka hana kallo abubuwan da aka hana kalla suna kalla wa fi istima'il aqwali wal aswati allati nuhu an istima'iha kuma suka fadada wajen sauraron sautuka da muryoyi waɗanda aka hana saurare da zantuntukan da aka hana saurare walam yaktafi ash-shaytanu bidhalika shaytan bai tsaya nan ba hatta zayyana lahum an ja'alu manuhu anhu ibadatan wa qurbatan wa ta'ata bayan da suka saurara suka fadada mai suka ce ai sauraron ma ibada ne neman kusanci ga Allah ne da'a falam yuharrimu ma harrama Allah wa rasuluhu wa lam yadinu dinal haqq suka wayi gari ba sa haramta abinda Allah ya haramta kuma ba sa yin addini kenan na gaskiya kama hukiya an abi sa'idin al-kharraz annahu qala wannan mutumin suna abu sa'idin al-kharraz yace ra'aytu iblisa fil nawmi ya mafarki ya ga iblis wa huwa yamurru anni nahiyatan yana wucewa ta gefe na haka fa qultu lahu ta'al sai nace bismillah mana zo mana kai iblis malak me ya farna ka zo ka ganni ka kauce fa qala yace baqiya li fikum latifa a cikin asalin kissar cikakkiya da yaga iblis sai yace mishi ka rasa yadda zakai da mu kai kana son ka batar da mutane ne masu son duniya mu kuma sufai ba masu son duniya dan haka ka rasa yadda zakai ka batar da mu alhamdulillahi Allah ya kiyashe mu daga sharrinka domin sai mai son duniya kake iya halakawa mu kuma ba masu son duniya yace gaskiya ne ba ku san duniya kuma na rasa yadda zan yi sa ku so duniya amma a cikin abin da kuke na ibada na samu wata mafaka shine nan yayin kuma na baqiya li fikum latifa as-sama'u wa suhbatul ahdaf sauraron waƙoƙi da kuke kuna ganin ibada ne yawan yin kasida da kuke ganin ibada ne ni na sa ku ku yi wannan wa suhbatul ahdaf da kuma zama da yara matasa wato harkan luwadi kenan isan daga da an ce an yi magana akan suhbatul ahdaf ana saye ne harkan luwadi ake nufi saduwa da maza da yin da kwanciya da su asalin kissar haka tazo gata nan ya ƙara bayanin ta a ƙasa da yake cewa kama hukiya yace wa tamamuhu sami'tu muhammad ibn al-husayn yaqulu daga cikin zafin ar-risal al-qushayriyya din kenan sami'tu aba abdullahi ar-razi yaqulu sami'tu abul abbas as-sayyad yaqulu sami'tu aba sa'id al-kharraz yaqulu ra'aytu iblisa fi an-nawmi wa huwa yamurru anni nahiya fa qultu lahu ta'al nace mishi zo malaka me ya faru fa qala ish a'mal bikum shedan yace ni ban da abun me zan muku antum tarahatum an nufusikum ma ukhadi'u bihin nas abinda nake ruɗa mutane da shi kun cire shi daga zuciyarku fa qultu ma huwa sai shi al-kharaz yace me abu qala ad-dunya shedan yace duniya mana falamma walla anni iltafata ilayya wa qala hayya juya sai kuma ya dawo yace mu ghaira anna li fiikum latifa amma ina da dan ragowan farago a tare da ku fa qultu ma hiya nace me yace subatul ahdaf wa rawa ibn al-jawzi hadha al-khabara fi kitabihi talbis iblis ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin talbis iblis bi alfazin muqaraba li alfazil qushay lafza makusantan wannan wa rawa khabaran akhara ibn al-jawzi ya kawo wani daban nasuhu kama yali ga yadda yake wa akhraja bi yani ibn al-farj ar-rustami as-sufi yaqulu ra'aytu iblisa fi an-nawmi naga iblis a cikin bacci fa qultu lahu kayfa ra'aytana ya ka gamu a aradna ani dunya wa ladhatiha wa ahwaliha mun rabu da duniya da jin dadin ta da wani duk wani wahala da ke cikin ta mun kauda kai falaysa laka illa tariqun ka kasa yadda zakai da mu kayfa ra'aita mastamalat bihi qulubukum sai shedan yace me kake ganin abinda zuciyar ku ke dauke da shi bistima'il gina na sauraron waƙe waƙe wa mu'asharatul ahdaf da kwana da maza me kake gani wannan shine raban shedan a cikin harkar su Allah ka tsare mu wannan da yake mafarki ne amma yana nuni zuwa ga wani abu wanda yake waqi'i ne wa ashabu zalika ma sayin wannan abun wa in kana fihim min wilayatin lahi wa taqawahum wa mahabbatihi wa taqarrubu ilayhi ma faqu bihi ala man lam yusawihim fi maqamihim yace ma sayin wannan abun fa duk da yake suna yin zikiri suna jin tsoron Allah suna kauna Allah suna neman kusanci zuwa ga Allah da karatun alkur'ani da sallar dare da azumi da tilawa da kuka da tuba wanda wannan zai kusantar da su zuwa ga Allah fiye da wanda bai yin waɗannan abubuwan wanda kuma shi bai irin wannan barar da suke shi bai sauraron kida ba ruwan shi da ƴan maza kuma bai yin tasbihi yadda suke bai yin azumi yadda suke duniyar shi kawai yake bugawa ko to ta wannan bangaren ta bangaren tasbihi da suke za su fi shi kusanci zuwa ga Allah falaysu fi dhalika bi a'zama min akabir salaf ba za su zama sun fi salaf ba ba su taba kamo salaf ba a wajen wannan falala sannan kuma kurakuran da suka yi ya girmu kurakuran da wasu salaf suka yi zai fada mana anan wadanda suke yace min akabir salafil muqtatilina fil fitna manyan sahabbai wanda suka yaki junansu a cikin fitna su ma akwai manyan mutane a cikin su akwai ƴan aljanna akwai mutanen ƙwarai akwai manyan waliyan Allah musamman wanda suka yi rigingimun nan na Jamal Siffina da abin nan da Karbala da wanda aka yi na Harra waɗannan aka ce fitintunu musamman da an yi talaki to an fi nuni zuwa ga biyancan na farko ko kuma ka ƙara hada waɗannan rigingimu tsakanin su Aisha da su Talhatu a bangare guda nan kuma da Sayyidina Ali da kuma rigingimu tsakanin su Muawiya a bangare guda nan kuma Sayyidina Ali sai kuma rigingimu tsakanin Husayn dan Aliyu da sojojin Banu Umayya wanda suka kashe shi kisan gilla sai kuma rigingimu tsakanin Ha'ilaya sojojin Banu Umayya da mutanen Madina waɗanda suka yi kwabe mubaya'arsu ga waɗannan sarakuna duk wannan rigingimu an kashe mutane da dama a cikin su an shayin karatu akan su to waɗannan mutanen haka da kuma والسلف المستهلين لطائفة من الأشربة المسكرة دكما سلف وندا أكا ساميس سكا حلس توسق بانغروري نأبنشا ميسا مائي نبيزي مسمى متانا نكسر كوفا كينا ansa mu cikin tabi'ai cikin manyan malamai cikin kaza waɗanda suke in kaje kan tafsirul alamin nubala da sultafan tarihi zaka ga tarihoyin su kala daban-daban wanda suke bada fatawa akan sha kuma suna masha wannan suka halasta shine zahabi yake cewa akwai fatawoyi guda hudu wanda duk wanda ya hada su zallat ne na mutane in ka hada su ka hada gaba ɗayan sharri in ka yadda da fatawa ta halastin shan nabizi ita ce fatawar mutanen kufa da fatawa game da ismatul khulafa cewa halifofi ba sa kuskure mutanen Sham kenan da fatawa akan halastin sauraren kade-kade mutanen Madina kenan da fatawa akan halastin auren mutu'a fatawar mutanen Makka yace wannan sune zallat na malamai wanda duk wanda ya hada su to ya hada gaba ɗayan sharri Allah ka tsare mu Muhammad ibn al-Hanafiya rahimahullah wanda kanin sahasan da Husaini ne Ibn Abi Shayba ya rawaito hadisi cewa yana shan irin wannan nabizin yana daga cikin manyan malamai da suke sha haka Ash'as ibn Abil Ash'as wanda dan shi ba da labarin cewa ya kasance yana sha har yayin mai sai da ya gamu da Abdullahi dan Umar sannan sai Abdullahi dan Umar ya hana shi sannan ne ya daina sha haka abin nan Abu Darda sahabi Abu Darda ya kasance Sham an samu labarin suna shan wannan abubuwan a wurin majalisun su sai su ce qaliluhu la ba'sa bi dan kadan din ba matsala sai a dan sha sai ana sanyi da sauransu akwai Ibrahim an-Nakhai babban malami Ibrahim an-Nakhai ya kasance yana shan wannan abu hakan je da shi wajen walima ya sha kowa yana gani ba sa boyewa saboda fatawar ce ta mutanen kasar Kufa haka abin nan Ibn Abbas ya bada fatawa akan halasci haka Hasan al-Basri duk wannan riwayoyin suna nan a cikin littafin Musannad na Ibn Abi Shayba da Musannad na Abdul Razzaq zaka same su da Sunan al-Kubra ta Baihaqi haka Ibn Abi Layla Abdurrahman Ibn Abi Layla wanda babban malamin qira'a ne malamin hadisi yana cewa ma shi duk mutumin da bai shan nabizi ma baya ganin shi a matsayin mutumin kirki yana ganin shi wani mai zafin kan addini ne in aka ce baka sha sai ce wannan yan zafin kai ne Allah shi kyauta haka Sufyan ats-Tsauri babban malami Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri aka ce ya kasance shi ma yana sha kamar da Zahabi ba da labari a cikin littafin shi na Siru Alamin Nubala ya bada wannan labarin suna nan jama'a da yawa haka Abubakar ibn Ayyash ma malamin alqur'ani ne yakan sha akwai wani malamin su hakim ma da aka ce a majalisin shi yake sha ma yadda ana karatu yana kurba yana kishingide yana kurba haka hakim ba da labari cewa kana yashrabul mushkira ala madhhabi to kaga duk wannan kurakure ne suka faru gare shi akwai wannan malamin Isma'il ibn Ulayya aka ce idan yaje ya sha har yakan yi marisa sai an daura shi akan jakin shi an kifa shi ya tafi gida a jake ya kai shi gida zabi badla wannan labarin a cikin tarjumar sa duk wanda yana cikin tarihoyin su shine yake cewa to waɗannan kaga cikin salaf sun samu wannan zaniyar to waɗancan ba su kai su falala ba wato yana nuna maka cewa mutumin da ke falal da falala ba matsala bane fa a ce ya taba samun zaniya dan ba ma'asumi bane shi abinda yake so na mana kenan haka wal mustahilina ribal fadli wal muta'a da wanda suka halatta ribal fadli nan ma Ibn Abbas ne Allah ya gafarta mishi kamar da Imam At-Tirmidhi da Tahawi da Imam Al-Baihaqi suka fitar Muslim ma ya fitar da asalin riwayan da Ahmad da Ibn Majah cewa da ya kasance Ibn Abbas yana halasta ribal fadli dirhamun bi dirhamaini abada dirhami ɗaya da biyu ko binnan ma'auni ɗaya na aburu da ma'auni biyu yana halastawa sai daga baya ya tuba wannan yana nan tabbatacce karanta irwaul galil mujalladi na 5 albani ya kawo dukkan riwayoyin haka mutu'a mun karanta anan a baya ya halasta mutu'a har ana tarjima da shi akan ta sai daga baya kamar yadda ibnu abu awana ya rawaito a cikin as-sayyidin sa daga baya ita ma ya tuba ibnu abbasin a makka ya halasta har ma da aka mishi tambaya cewa algata malam yanzu aka haramta bayan mun din bada fatawa har an ta yin auren mutu'a mun bada fatawa har an ta yin mu'amala ta irin wannan riban yace to sai ku je ku tuba idan muka tuba to kaga wannan ya samu wannan zamiyar wal mustahilna lil hushush da masu halasta shan abu kamar ka ce wiwi kawai akwai ganye da suke sha tunda wanda ake caji da shi yadda kaga ana shan shisha ko ana shan wiwi an samu irin wannan fatoyin a cikin malaman da daga India ake kawo musu shi duk wanda yana cikin tarihi jama'a kar ka dauka duk da yake ba suna yin shi kamar da ake yin taba bane yadda suke yin shi daga ana yin tararan wuta za a kuma daki da shi gaba ɗaya shi ka kulla kanka a ciki kawai Allah shi kyauta har yanzu ana yi ko har yanzu ana yin haka sai kawai mutum ya kulla kanshi ya kulla ko ina kawai a sa mai caji gaba ɗaya ya kwana a ciki Allah shi kyauta bar mu samu wurin tsayawa lokaci ya kure ko kama kala Abdullahi ibn Mubarak kamar yadda Abdullahi ibn Mubarak ke cewa rubba rajulin fil islami lahu qadamun hasanun wa atharun saliha yace ana iya samun mutum a cikin musulunci yana da kafa akan gaba gaba yana da shiga gaba wa atharun saliha ya bar abubuwa na alheri kanat minhu al hafawatu wa dhalla za ya samu shi da wata tintibe ko wata zamiya to sai a tausaya mai a ce Allah ya gafarta mishi kar a kore shi daga musulunci la yuqtada bihi fi hafwati wa dhallati amma ba za a bi shi akan wannan ba wannan abin zai mana amfani sosai a zamanin nan inda muna da hankali muna da tunani mutum ne yayi alheri yayi alheri wata ne sai samu wata zalla a cikin tunanin shi ko maganar sa ko dabi'ar sa ko wata wasu ƴan siyasa suka ja shi ko wasu tunane-tunane ko boko ma da yawa mutane yawa sai ya halaka ka ta a zamanin nan ko kuɗi wala basallahu rizqa libadi labagaw fil ard inna qawna kana min qawmi musa fa ga alayhi sai kawai kaga shikenan wai sai mu koma ce to duk alherin da yake da shi gaba ɗaya ya lalace ba daidai bane wannan sai a kishi a ki wannan zai zo mana bayani cewa za a yabi mutun da gurgurdan alherin sa a kuma soke shi da gurgurdan abin da yake wanda ba na alheri ba amma ba a denying alherin mutun ko yayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin dabi'ar sa ba a kin alherin da mutun yake kalli wancan hadisin na cikin mu dauko ma misali al misali kissan nan ta Hudaybiya sanda aka zo aka turo wani mutum yazo wanda ya fara zuwa yazo yayi ma yazo yayi ne musulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo yace to ani naga la ara huna illa aubashin wadannan kai wasu ƴan zafin kai ne wadanda da zaki yayi yayi yaki kai za su gudu yau musabai wannan zagin sai sayyidina Abubakar yake ce mishi imsis bi zikrin lat ka ci abu kazan latu shine wannan da Hausa kai ka ci abu kazan latu sai ce waye wannan domin duk sirrin fuskoke shi zaka ce Abubakar ne yace to Abubakar dai ya taba mun mutunci a jahiliya da haka bazan kira mazagin nan ba amma hadhihi bitilka yanzu ba ka bi na bashin wani mutunci in ka sake zan rama a shaidi shine kaga kafiri ne fa a lokacin aka mishi irin wannan mugun zagi aka zagaye da Allah shi na lata amma yace ka taba mun alheri a jahiliya laka bazan rama ba to ya kamata mu saba da irin wannan jama'a mu saba da tuna alheri da auna alheran mutane sai mu rage wasu zafin kan da muke za mu surara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik